Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, mahalicin dukkan bayi. Muna godiya ga Allah Ta'ala a bisa ni'imomin sa yawa a gare mu. Yayi mana ni'ima da musulunci, sannan yayi mana ni'ima a wannan rayuwa ta duniya, ni'imomin da bamu iya kididdige su. Allah Ta'ala daga cikin ni'imomin sa shi ne ya ba mu kariya daga bala'o'i masu yawa waɗanda mu san da su ba. Ni'imomin Allah tabaraka wa ta'ala suna zuwa gare mu a dukkan kimtawar ido. Mune wa Allah godiya a bisa wannan. Muna shaidawa babu abin bautawa da tacewa da tantanta sai Allah Ta'ala shi kadai, wanda yake bashi da abokin tarayya shi ne al-malikul haqqul mubin, Ubangiji abin bauta na gaskiya. Muna cewa Annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne, zababbe daga Allah. Allah ya aiko shi da wannan ni'ima ta musulunci gare mu. Allah ya tsira ga Annabi Muhammad da alayansa tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da wadanda suka ba hanyar su zuwa ranar tashin alkiyama. Bai aka yan uwana wasiyar da yake wajibi ne wa junanmu shine wasiya da yin takawa shine tsoron Allah. Ma'anar takawa shine biyayya ga dokokin Allah da nesantar abin da Allah ya yi hani. Wannan ita ce wasiya ko nasiha da ya wajaba mu yi wa junanmu, kuma ita ce Allah ya yi mana wasiya da ita. Domin Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani ya ce walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, hakika mun yi wasiya ga waɗannan da muka ba littafi kafin ku, sannan mun yi muku wasiya ko malumin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ittaqullah, cewa ku ji tsoron Allah. Saboda haka mu kiyaye dokokin Allah, mu ji tsoron Allah, mu yi biyayya ga umarnin Allah, mu nisanci abin da Allah ya hane mu. Yan uwa musulmi, al-fadlu shine az-za'idu an qadri al-haja. Al-fadlu shine abin da ya wuce iyaka, shine abin da ya wuce kima, shine abin da ya wuce abin da ya kamata. Shi ake cewa al-fadlu shine az-za'idu an qadri al-haja, duk abin da mutum yayi wanda ya wuce iya bukatar da ta dace gare shi, ko kuma az-za'idu an qadri al-maslaha, yin abin da ya wuce maslaha, wannan abu ne wanda yake ba mai kyau ba cikin dukkan ayyuka, ko cikin magana ko cikin ayyuka. Mu sani cewa al-fudul shine abin da ya wuce kima, abin da ya wuce iyaka, abin da ya wuce ka'ida, babu alheri a cikinsa. Ba iya magana ba a dukkan al'amura. Al-fudul duk abin da ya wuce iyakar da ika mata mutum ya aikata shi ko ya faɗe shi, to wannan abin babu alheri a cikinsa. Yanzu misali, fadlul akli, kowane mutum yana da iyakar abin da zai ci iya bukatar cikinsa. Duk yayin da aka ƙara a kan wannan, to ya zama daga amfani ya koma mai cuta. Yanzu misali, mutum ya samu an ajiye abinci ya ga yana da sha'awar abincin, sai iti har ya wuce iyakar bukatar cikinsa, me zai biyo baya? Cutarwa. Hakanan dukkan wani al'amari, idan aka ce ga abin sha sai mutum ya ɗauka yana sha ya wuce iyakar bukatarsa, madadin ya zama wata amfani ya zama mai cuta. Haka dukkan komai, hatta maganar da mutum zai yi wacce ta wuce iya bukatar da ta kamata, ƙari akan haka cuta ce. Shi yasa ma a cikin Alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ja hankalinmu izuwa ga tsayawa akan daidai, akan iyaka, ba tare da wuce gona da iri ba, shi ake cewa israfi. Sai Allah ya ce wala tusrifu, kada ku yi israfi. Me israfi? Shine wuce iyaka. Dan mai sai ce innahu la yuhibbu al-musrifin, Allah baya son masu wuce iyaka. Saboda haka duk wanda ya wuce iyaka a cikin kowane al'amari ne, to yayi abin da ba daidai ba, abin da Allah baya so. A Qur'ani an gaya mana cewa kada mu wuce iyaka dangane da abin da ya shafi magana, game da abin da ya shafi tambaya, kada mu wuce iyaka. In za mu yi magana, mu yi daidai iyakar da shari'a ta yadda da ita. Ko da tambaya za mu yi, kada mu yi tambaya wacce za ta wuce iyakar da shari'a ta yadda mana. Allah ta'ala ce wala takhfu ma laysa laka bihi ilm, kada ka bibiyi abin da ba ka da ilimi a kansa. Dan me yace inna sam'a, ka sani ji, wal basara da gani, wal fu'ada da zuciya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, Allah sai ya tambaye ka akan su. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm, kar ka wuce iyakar da ba ka da ilimi. In za ka yi magana, ka yi iya abin da ka sani. Haka akan tambaya, Allah ta'ala yake ya ayyuhal ladina amanu, ya kuma su imani, la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum, kada ku yi tambaya akan abubuwan da in aka ba ku amsa zai cutar da ku. La tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake raye, sahabbai suna yin tambaya, kuma Qur'ani ma ya ga yas'alu, amma tambayar sai aka ce me, kada ku yi tambayar abin da zai iya zamo muku matsala. Ku yi tambaya iya daidai ne bukatar ku. Shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allaha kad farada alaikumul hajja fahujju, ya ku musulmi, Allah ya wajabta muku aikin haji, ku je ku yi aikin haji. Injiwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai wani mutum ya tashi ya tambaya, yace a fi kulli amin ya rasulullah, duk shekara za mu je? Sai manzo Allah ya bata rai ya shiru. Ya kuma tambaya a fi kulli as, duk shi manzo Allah ya shiru. Ya kuma tambaya, sai manzon Allah ya ce da na ce da ya zama duk shekara sai kun je, kuma ba za ku iya ba. Wa zai iya zuwa aikin haji? Ka duba wancan zamanin. To bare yanzu la tasalu, sai Allah ya saukar da wannan ayar, ana shiya ku daina tambaya abubuwan da in tubda lakum tasu'ukum, in aka wajabta muku zai zama muku matsala. Kenan ma za ka yi tambaya, ka yi iyakar abin da yake daidai bukata ta maslaha, abin da zai amfane ka. A yau za mu ɗauki ɗaya daga cikin abin da aka hana mu a cikin alfudul, wuce gona da iri a cikinsa, wanda yau baki ɗayanmu da ni da ku duka babu wani ɗaya a cikin mu a nan wajen da baya cikin wannan matsalar, duk muna cikinta. Shi ne fudulul kalam, wuce gona da iri wajen yin magana, wajen zance. Shi ne fudulu al-kalam, wanda an hana mu kamar yadda muka karanto a cikin Al-Qur'ani. Amma yau yana cikin abin da ya yaɗo a cikinmu, baki ɗayanmu mun shahara da fudulu al-kalam. Mu sani ‘yan uwa musulmi, Allah ya yi mana ni'ima na harshe, wanda yana daga cikin ni'imar da ya yi ga ‘yan adam, wanda da yawa cikin halittun Allah ba samu wannan ni'imar ba. Shi ne ni'ima na zance da magana. Bawa yana samun ɗaukakar daraja da harshensa, kuma yana samun fadawa darakat annar, ƙarƙashin can ƙasan wuta saboda harshensa, kamar yadda ya zo a cikin hadisi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Mu'az ɗan Jabal yake gaya wa Mu'az, yace wa hal yakubbu an-nasa fi an-nari ala manakhirihim, shin akwai abin da yake jefa mutane a cikin wuta a jefa su akan hancinsu? Ala wujuhihim, akan fuskar su, aula manakhirihim, ko akan hancin su? Illa hasaidu altinatihim, fa ce abin da harshen sai girma musu, baka sani ba a lahira. In ji Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Mu'az, akwai mutanen da za a jefa su a wuta akan fuskar su, ta fuska za a jefa su, ko akan hancin su fada wuta, saboda me? Abin da harshen sai girma musu. Kenan harshe yana iya sanyawa ka samu daraja duniya da lahira, kuma yana sanyawa ka samu ƙasƙanta duniya da lahira. Shi yasa aka hana mu a musulunci game da al-qil wal-qal, ce ce ku ce, an ce an ce. Allah baya son haka, ji Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da yazo a cikin hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha kariha lakum thalathan, Allah baya son abu uku a wajenku, ya ku musulmi, ya ku mu'mini, Allah baya san abubuwa uku a wajenku. Inna Allaha kariha lakum thalathan, Allah baya san ku aikata abu uku. Wanne ne abubuwa guda uku? Abu na farko alqili wal qal, ce ce ku ce, an ce an ce, Allah baya so. Abu na biyu kasratu su'al, yawan tambaya, yawan tambaya. Abu na uku idha'atul mal, idha'atul mal lalata dukiya da tozartata. Allah baya son wannan abuwa guda uku ji annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah baya so kai wannan abuwa guda uku. Allah ta'ala ya zargi zance wanda yake ya wuce iyaka shine fudulul kalam, zancen da ba zai janyo amfani ba, ba zai janyo amfani ba gare ka. Allah ya ce babu alheri a cikin wannan zancen, babu alheri a cikin wannan maganar, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Domin ya ce a cikin Alkur'ani aya ta suratul nisa aya ta 114 ya ce la khaira fi kathirin min najwahum, la khaira babu alheri, injiwa Allah tabaraka wa ta'ala, la khaira babu alheri fi kathirin min najwahum, a yawa yawa na ganawar da mutane suke yi, illa man amara bi sadaqatin, sai kadai wanda ya gana dan yayi umarni da yin sadaka, aw ma'rufin, ko yayi gana dan yayi umarni da kyakkyawa, aw islahin bainan nas, ko kuma yayi ganawa domin sulhu tsakanin mutane. La khaira fi kathirin min najwa, da yawa daga ganawar da ake yi da zama ana tattaunawa, Allah yake babu alheri a cikin wannan, da yawa daga cikin da Allah tabaraka wa ta'ala, in dai ba ya kunshi abubuwan nan guda uku ba. Illa man amara bi sadaka, sai dai idan an zauna an tattauna an gana dan ayi umarni da yin sadaka, aw ma'ruf, ko ayi umarni da abin da yake kyakkyawa, aw islahin bainan nas, ko ayi sulhu tsakanin mutane, wannan Allah ya togace. Imam Sa'idi Allah ya masa rahama da yake tafsirin wannan aya, sai yace ai abinda aya take nufi, la khaira fi kathirin mimma yatanaja bihi an-nasu wa yatakhatabuna, babu alheri cikin yawa yawan abinda mutane suke yi na ganawa ko tattaunawa, wa idha lam yakun fihi khair, idan ya zanto babu alheri, fa imma la fa'idata fihi, kenan a wannan ganawar ko zancen babu fa'ida a ciki, kenan sai ce ka fudulul kalam, kamar zance wanda yake ba yi da amfani. Fudul al-kalam shine zancen da ba a bukatar a yi shi, al-mubah ko da na halas ne. Fudulul kalam al-mubah ko da na me, na halas ne. Me fudulul kalam shine zancen da ba a bukatar a yi shi ko da na halas ne. Ka fudulul kalam al-mubah wa imma sharrun, ko kuma magana tana iya zamowa sharri wa madarra mahda, da cuta tsantsa, kal kalam al-muharram, kamar magana da Allah ya haramta, bi jami'i anwa'i, kowace irin magana ce, gulmace yi da mutane ne, annani manti ne, duk abin da yake haram ne, zance iri biyu ne, ko dai zanto fudulul kalam al-mubah zance ne na halas, amma ba a bukata a yi shi, amma ba a bukata a yi shi, bata lokaci ne, ko kuma magana ce shi wanda yake gunce da ni da sharri, baya fita daga guda biyun nan, domin na uku ya halatta shine zance cikin abin da yake akwai maslaha akwai bukata, wannan ya halatta, amma akwai zancen da yake ba haram bane amma ba a bukatar shi, barin sa shi yafi. Akwai zancen da yake haram ne wajibi ne a bar shi, zance iri uku ne. Al-kalam al-mubah zance wanda yake ya halatta a yi shi, shine maganar da ake da bukatar maslaha, wannan babu laifi a yi shi. Na biyu shine al-mubah, fudul al-mubah halal ne amma ba a bukatar shi, barin sa shi yafi alheri. Na uku shine zancen da yake haramun ne wajibi ne a bar shi. Imam Sa'di yake cewa thumma istathna Allah ta'ala, sai Allah ya togace yace illa man amara bi ma'rufin, amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, duk wani zance in ba ukun nan ya kunsa ba, ba bukatar shi, ba yi da amfani. Shine umarni da yin sadaka, umarni da kyakkyawan al'amari, umarni da sulhu tsakanin mutane. Bayan wannan da yawa yawan zance inji Allah ta'ala bai da amfani. Mai hankali yana auna duk abin da yake faɗa a rayuwarsa da zancen da yake yi, yana duba ya auna shin abin da zan faɗa yana da amfani, akwai alheri a ciki, sai ya yi magana ya faɗa, ko kuma a'a abin da zan faɗa bai da amfani, sai ya kame bakinsa ya yi shiru. Wannan mai hankali kenan, duk abin da zaka faɗa kana aunawa, in dai kana da me, kana da hankali, shin abin da zan faɗa akwai maslaha yana da amfani sai in fada, bai da maslaha bai da amfani sai in kame bakina in shiru. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ga mummunai masu imani da Allah, masu imani da ranar lahira, cewa in za su yi magana su yi magana wacce take da amfani, in ba haka ba su yi shiru. Domin ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira, falyaqul khairan, ya faɗa alheri aw liyasmut, ko ya yi ya kame bakin sa ya yi shiru. Haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam, man kana yu'minu billahi, wanda ya yi imani da Allah. Me ma'anar imani da Allah? Ka yadda Allah shine ubangijin tarikai mahaliccin bayi, ka yadda shine wanda ya cancanta abota masa, ka yadda cewa zai tsaye da kai a ranar kiyama, shi yake da wuta da aljanna, ka yi imani da wannan. Kuma ka yadda bil yawmil akhir, cewa akwai ranar da Allah zai tsaye da kai, akwai ranar da Allah zai tsaye da kai, ima tambaya, ka yadda da wannan. To falyaqul khairan aw liyasmut, indai ka yadda da wannan ka faɗa alheri ko kuma kai me kai shiru. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam istijabatan li hadha, mai imani yana bin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan maganar shi yasa duk abin da zai faɗa sai ya auna, dan yayi imani da Allah, yayi imani da ranar lahira, duk abin da bai da amfani ba zai faɗa ba, ba zai faɗa ba, yana kamewa yayi shiru dan me, dan gujewa kada ya faɗa abinda zai zamo mata matsala, kuma ya zamo ya danyo masa abinda za a tsaye shi ranar alkiyama a yi masa tambaya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiryar da mu wannan al'umma tashi, cewa duk abinda bai shafe mu ba kada mu sa baki a ciki, domin ya ce min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, daga cikar musulunci kyan musuluncin mutum ya bar abinda bai shafe shi ba. Min husni islamil mar'i, yana daga alama cewa lalle musulunci ka yayi kyau, kana kan daidai a musulunci, shine kana barin abin da bai shafe ka ba. Injiwa inji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, babban malami Ibnu Abdul Barr Allah ya masa rahama a littafin sa At-Tamhid, wanda ya sharhi muwatta ta Imam Malik, yana cewa wannan hadisin, inji Imam Ibnu Abdul Barr yace wannan hadisi min al-kalam al-jami' lil-ma'ani, yana daga cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya tattaro ma'ana mai yawa a cikin sa. Al-kathrati al-kathirati al-jalilati, mai yawa mai amfani, fil alfadi al-qalila, amma a cikin kalmomi yan kadan. Ka duba jumlar min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, iyakar jumlar kira, daga kan musulunci mutun ya bar abinda bai shafe shi ba, jumla kadan amma ta kunshi ma'ana mai yawa. Sai yake cewa wa huwa mimma lam yaqulu ahadun qabla, ba wanda ya tafi dan wannan magana sai annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ya faɗi wannan magana mai cike da hikima. Yace li anna min husni islamil mar'i, yana daga kyawun musuluncin mutum, yace tarku ma la ya'nihi min al aqwali wal a'mal, ya bar abinda bai shafe shi ba, ko a magana ko a aiki. Idil islamu yaqtadi, saboda shi musulunci yana umarni ne da fi'la alwajibat, kai abin da yake wajibi wa tarkal muharramat, ka bar abin da yake haram, shine musulunci, kai abin da yake wajibi ka bar abin da yake haram. Wa idha hasana alislam, idan musulunci mutun yayi kyau, istalzama zalika, to zaka tadda shi taraka ma la ya'ni, yana barin abin da bai shafe shi ba, bai da amfani gare shi, min almustabihat, na shubha, والمكروهات نمكروه وفضول المباحات, har ma da abin da ya karu na halal wanda bai da bukatar sa yana kyalewa. Wa huwa alqadr alzaid an alhaja, shine duk abin da ya wuce bukatar ka kana aje shi a gefe ka kyale shi, don bai da amfani gare ka. Inji Ibn Abdul Barr. Yan uwana, a yau kamar yadda na faɗa dazu, wannan fudulul kalam, zance wanda yake ya wuce iyaka, wanda yake bashi da amfani, yana daga cikin abin da yau baki ɗayan mu ya shafi ɗabi'u da halayen mu da kuma rayuwar mu. Zaka tadda mutane a yau ba su da aikin yi sai maganganu iri-iri, shagala da labarin kan mutane, ɗaukan maganganu ana yaɗawa, musamman tunda yanzu akwai social media, ko dai a yi magana a furta ko a rubuta a yaɗa, da duk abin da ya zo maka, kai kuma duk abin da ya zo yana zuwa ka tura shi gaba, ka yada kenan kai tarayya cikin yada irin waɗannan maganganu ba tare da aunawa ba ba tare da duba amfani da muhimmancin wannan maganganu da muke yi ba shi yasa ma so da dama yanzu jita-jita tana yawan yaduwa a cikin mutane tunda hanyar yada jita-jitan ta yi yawa ba iya a gidajenmu ba ba iya a majalisai da muke zama a kofar gida ba ko a unguwanni ba a'a a cikin wayoyi da muke yada jita-jita da maganganu daban-daban duk abin da aka turo maka kafin iftar ido kai ma ka tura wannan ma ya tura sai kaga abu ya yadu a cikin duniya ainihin wato abin ban mamaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya rawaito yace kafa bil mar'i kadiban ya ishi mutun ƙarya an yuhaddisa bi kulli ma sami' inda yana bada labarin duk abin da yaji to wannan mutumin ya isa makaryaci kafa bil mar'i kadiban ya ishi mutun ya zanto makaryaci an yuhaddisa bi kulli ma sami' duk abin da yaji sai ya bada labari to ko shakka babu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ishi mutun ya zanto makaryaci da wannan ba komai kaji komai yazo maka kake iyarwa gaba ba a akwai abin da zaka ji ka bar shi a inda ka ji ka kama gaban kai ka je ka don bai da amfani ya dashi bai da muhimmanci balma zai cutar da kai ya cutar da ainihin wasu mutane ko kuma dabi'ar wasu wata kilma sun mai da shi sana'a a yau ya da wasu zantuttuka domin su ba mutane dariya yin maganganu domin su rika ba mutane dariya wani ma ya mai da wannan sana'a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi da Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi suka rawaito manzo Allah yake wailun azaba ta tabbata lilladhi yuhaddisu bil hadith ga mutumin da yake bada labarin magana li yudhika bihi alqaum dan ya sa mutane dariya fa yakdhib sai yayi ƙarya cikin abin da yake faɗa wailun lahu azaba ta tabbata gare shi azaba ta tabbata gare shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai mita sa'u mutumin da yake bada labari dan ayi dariya sai ya faɗi maganar da ya hada da ƙarya da gaskiya yana faɗan magana dan dai ayi dariya sai manzo Allah ya ce azaba ta tabbata ga irin waɗannan mutane ɗan uwana yana daga abin da yake lalata zuciya shine mutum yi magana cikin abin da baya bukatar yi magana a ciki saboda in ma dai bai san wannan abin gaskiya ne ko ƙarya bane in ma dai ba ƙwararre bane yayi magana a cikin abin bai sanya yake ba in ma dai yana so ya zanto duk inda aka yi magana shi ma yayi magana ya faɗa wannan yana lalata zuciya yana lalata zuciya yin magana cikin abin da mutum la yusinuha bai san abin ba bai kware ba bai da tabbaci akai wannan yana lalata zuciya ibnul qayyim Allah ya kara masa rahama yace wa amma fudulul kalami amma zance cikin abin da baka bukatar kai magana a ciki kuma ka sa baki fa innaha taftahu lil abdi abwaban min ash-sharr yana bude wa mutum kofofin sharri babu iyaka yin magana cikin komai abin da ka sani da abin da baka sani ba abin da ka iya da abin da baka iya ba abin da ka ji abin da aka yada maka ka yada yace taftahu lil abdi abwaban min ash-sharr yana bude bawa kofofi na sharri babu iyaka kulluha madakhil lish-shaytan kowace kofa daya shedan zai amfani da ita dan ya halakar da kai da wadanda ka yada wannan magana yace fa imsakun an fudulil kalami kamewa ga barin yawan zance yawan maganganu cikin abin da baka da ilimi akai abin da baka sani ba abin da baka iya ba ya suddu anka tilkal abwab kullaha shi yake rufe maka wancan kofofi na shedan sai ya kare ka daga sharrin shedan yake wa kam min harbin jarrasha kalimatun wahida daya yaki yaki da ake yi kalma daya tana iya sa ayyaki tsakanin mutane kalma daya yake wa aktharul ma'asi yawa yawan sako da ake yi innama yuwalliduha fudulul kalami wan nazar asalin su daga magana ne da kallo yake haifar da yawa yawan sako maganganu da kallace wa huma awsau madakhil ash-shaytan yace kuma shedan inda yake samun riba akan mutane wannan hanya biyu hanyar harshe da hanyar ido yana cikin hanyar da shedan yake halakar da mutane ta waɗannan hanyoyi fa inna jarihatayhima la yamullani wa la yasamani domin da ido da harshe ba sa gajiya zai yi ta magana ba iyaka zai yi ta kallo ba iyaka sai ya zamo shedan yayi amfani da harshe da gani wajen halakar da mutane inda ibnul qayyim Allah ya masa rahama sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda yace man kasura kalamuhu kasura sakhatu duk mutumin da yake da yawan surutu da yawan zance tabbas zai yawan kurakurai man kasura kalamuhu kasura sakhatu wanda yake da yawan zance da surutu to zai rika yawan kurakurai yace man kasura sakhatu kasura dhunubu wanda yake yawan kurakurai zunubinsa zai mata yawa wa man kasura dhunubuhu fa naru aula bihi duk wanda zunubinsa yayi yawa to wuta zai shiga inji sayyidina umar Allah ya kara masa yadda ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace qaswatul qalbi min arba'ati ashiya lalacewar zuciya tana faruwa ne daga abubuwa guda hudu inji ibn al-qayyim zuciya tana lalacewa in ta samu abubuwa guda hudu suka shige ta idza jawazat qadr al-hajat indi aka yi su fiye da kima abubuwa guda hudu inji ibn al-qayyim in aka yi su fiye da kima zuciya tana lalacewa yace al-aklu yawanci ci yana lalata zuciya fiye da kima yana lalata zuciya wannan da yawan bacci yana lalata zuciya wal kalam da yawan magana da yawan zance wal mukhalafa da yawan shige da mu'amala daban-daban shigatan yawan hulɗa da wantan yana lalata zuciya saboda mutane sun sha bamban idan dai mutum bai zabi abokan hulɗa na ƙwarai ba to zai fada hannun mutanen banza mutanen da ba na ƙwarai ba ɗan uwana duk wanda Allah ya jarrabe shi da yawan surutu da yawan zance da keke kuce to ya sani cewa al'amari ne mai halakarwa al'amari ne da zai iya jefa shi a cikin halaka ya sani cewa Allah ta'ala duk wata kalma harafi da yayi magana sai an masa hisabi a gobe kiyama Allah sai ya ma hisabi akan dukkan kalmar da ka faɗa guda ɗaya kuma mu sani cewa wannan harshen namu zai iya sawa mu samu daraja a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kuma zai iya sanyawa ya zama sababi na jefa mutum cikin gidan wuta domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi ingantacce daga Bilal ibn al-Harith manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace innar rajula lalle mutum la yatakallamu bil kalima zai iya faɗar magana ya faɗi kalma min ridwanillah irin kalmar da Allah iya dada ita ma yadhunnu an tablugha ma balagat baya zatan za ta kai shi darajar da ta kai shi ma yadhunnu an tablugha ma balagat zai faɗi kalma wacce akwai yardar Allah a cikin kalmar Allah ya yarda da ita amma bai dauke ta da nauyi ba bai dauka za ta kai shi daraja mai girma ba yaktubu Allahu lahu biha amma a ranar alkiyama Allah zai rubuta masa a dalilin wannan kalma ridwanahu yardarsa har zuwa tashin alkiyama zai faɗi magana mai kyau amma bai dauke ta da nauyi ba ashe tana da daraja a wajen Allah Allah zai yarda da shi ya daga daraja ta sai ya je ranar alkiyama yayi mamakin wannan kalmar da ya faɗa shi a wajensa bai dauke ta da me ba da girma ba ashe mai girma ce Allah ya yarda da wannan kalmar zai samu daukakar daraja a wajen Allah yace wa innar rajula kuma ka sani mutum la yatakallamu bil kalima zai faɗi magana akan harshensa ma yadhunnu an tablugha ma balagat bai dauka za ta kai inda ta kai ba na lalacewa na musiba yaktubu Allahu ta'ala bi alayhi sakhatu ila yawm al-qiyama a dalilin wannan kalma Allah zai rubuta masa fushi shi wannan bawan ya rubuta fushinsa akan wannan bawan da azabarsa kuma har izuwa ranar tashin al-qiyama saboda abin da ya faɗa wanda bai dauki maganar da girma ba ashe ne girma ce Allah bai yarda da wannan magana ba ashe mutum zai yi faɗan magana bai san ya take ba amma sai ya je lahira zai yi mamakin ko dai daraja wannan magana ko matsalarsa ka kiyaye harshenka ka kiyaye bakinka daga cece kuce daga yawan magana daga yayata magana da yadata baka san yaya za ta kasance gare gaba a gaban Allah a gobe alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamunce aljanna ga wanda ya bar cece kuce ga wanda ya bar yawan magana da yada maganganu da qila wal qal kamar yadda zuwa cikin hadisin Abu Dauda da isnadi Hassan daga Abi Umama Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana za'imun bi baitin fi rabd aljanna na lamunce da gida a farfajiyar aljanna liman taraka almira'a walau kana muhiqqan ga wanda ya bar jayayya ya bar cece kuce ko da shi yake kan gaskiya in ya faɗa aka faɗa ba zai sake faɗa ba sai in shiru manzo Allah yake na lamunce irin wannan mutumin gida a gidan aljanna a farfajiyarta wa bi baitin fi wasatil janna na lamunce gida a tsakiyar gidan aljanna liman tarakal kadiba walau kana mazihan, ga wanda ya bari yin ƙarya ko da da wata ne. Yace nayi masa alƙawari a ranar alkiyama Allah zai bashi gidan aljanna, na lamunce zan yi jagoranci a bashi gida aljanna a tsakiyar aljanna. Karkamanta aljanna darajat ne sama ce, tsakiyar aljanna ga wanda ya bar ƙarya ko da da wata ne. Yace wa baitin fil janna, na ilamuni ga gida a gidan aljanna ga mutumin da fi a'lal janna, a madaukakiyar aljanna, liman hasuna khuluquhu, ga wanda ya kyautata halayensa, liman hasuna khuluquhu, ga wanda ya kyautata halayensa. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ilamuni zai ma jagora, Allah ya baka gidan aljanna a gobe alkiyama, idan kabar cece ku ce kabar yawan magana, ko da kana kan gaskiya ne, kabar jayayya, kabar surutai. Manzon Allah ya ce nayi maka alkawari a ranar alkiyama zan roki Allah ya baka daraja a gidan aljanna. Haka manzo Allah ya alƙawari ya lamunce ga wanda ya tsare bakinsa ya tsare farjinsa cewa zai masa lamuni a ranar alkiyama, Allah ya bashi gidan aljanna. Ya zo a cikin hadisi manzo Allah ya ce man yadhmanu li ma baina lahayyi, wa zai lamunce min abinda ke tsakanin labbansa guda biyu, wa azmanu lahu aljanna, ni kuma nayi alƙawari in mun je lahira zan nema masa aljanna a wajen Allah. Man yadhmanu li, yace wa zai lamunce min, manzo Allah yake tambaya kai alƙawari zaka tsare ma baina lahayyika, abinda ke tsakanin labbanka guda biyu, shi kuma yayi maka alƙawari a ranar alkiyama zai ma jagora ka shiga aljanna. Yace wa man yadhmanu li ma baina rijlayhi, wa zai lamunce min abinda ke tsakanin kababunsa, azmanu lahul janna, ma'ana ba zai albasha ba, ni kuma ranar alkiyama ni masa alƙawari zan nema masa gidan aljanna. Kaga ashe ka tsare harshenka gabarin cece kuke da zantuttukan da ba su da amfani, manzon Allah yake yayi maka lamuni ya roƙan maka Allah ya shigar da kai aljanna a gobe alkiyama. Ƴan uwana mu sani cewa duk mutumin da yayi magana ana rubuta abin da yake faɗa, duk abin da ka faɗa an rubuce, haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani, ka riƙa tuna wannan, kuma zaka gani a rubuce a littafinka a ranar alkiyama. Allah ta'ala yace am yasabuna alla anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, am yasabuna, shin mutane suna zato ne anna cewa mu la nasma'u sirrahum wa najwahum, ba ma jin abin da suke na sirri da na fili? Bala, abin ba haka yake ba, muna ji. Wa rusuluna ladayhim yaktubun, bayan wannan ma ga manzanninmu suna rubutawa. Am yasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, Allah yake mutane suna zato ba ma jin abin da suke na sirri ko na bayyane? Bala, muna ji, inji Allah, ba iya wannan ba. Wa rusuluna ladayhim yaktubun, ga manzanninmu mala'iku suna rubutawa. Allah ya sani, mala'iku kuma sun rubuta abin da kai na boye da kuma wanda kai na bayyane, ana rubutawa. Inji Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan Allah yake cewa ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, ba abin da zaka faɗa face raqibu atidu, sun rubuta ko ya rubuta, yana nan a rubuce. Kuma ranar alkiyama za a ce da kai ne ikra kitabaka, ga abin da kai a duniya zantuttukan da kai duka an rubuce su, kuma Allah zai nuna maka wannan. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa alamar imani da Allah, alamar imani da cewa za a yi maka hisabi ka yadda, shine ka ne harshenka da bakinka gabarin yawan magana, gabarin yawan cece kuce, gabarin faɗin abin da ba shi da amfani, fudulul kalam kenan, zance wanda yake ba shi da amfani, ka kame bakinka. Saboda me manzo Allah ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ya faɗa alheri ko yayi ne ko yayi shiru, haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Kaga a ce bai ce bai faɗa alheri kuma kada ya faɗi sharri, bai ce haka ba, dama sharri ai ba a magana shi ko ba a rufe take, ya faɗa alheri, in ba zai faɗa alheri ba fa ya kame bakinsa yin shiru, kenan yin shiru muqabil faɗa alheri, in ba faɗa alheri ba sai ne ha yin shiru, mana ba ce ka faɗa alheri kada ka faɗi sharri ba, haka aka ce ba, ka faɗa alheri ko kai ne ko kai shiru, kenan abin da yake fuskanta yin faɗa alheri ko kuma yin shiru shine muqabil, duk inda ka tadda ka tabbata ba za ka faɗa alheri ba, to manzo Allah yake kai ne kai shiru, wannan alamar kai imani da Allah kenan, kai imani za a tsai da kai a maka hisabi a ranar alkiyama. Saboda haka lalle yawa yawan zantuttuka da suke yaduwa a cikin mutane wanda yake yawa mara amfani, wanda yake jawo fitintunu, wanda yake jawo raba zumunci, wanda yake jawo abubuwa marasa kyau. Lalle wajibi ne musulmi da ya yi imani da Allah da ranar lahira ya kiyaye kansa, ya sani cewa ranar alkiyama Allah ta'ala sai mata hisabi akan dukkan kalmar da ya faɗa. An rubuta kuma wallahi sai an tambaye ka me yasa ka faɗe ta, ka bada amsa duk abin da ka faɗa. Me yasa ka faɗa? Ka zo majalisi ka ce ah ba ku da labari, ai wane malanta ko ya ƙara aure ba ku sani ba, yaushe ya ƙara aure ce ba ku, ai ni na ma halarci auren. Me yasa ka faɗa haka? Me ya ribar wannan zancen? Me kake nufi da wannan? Za a tambaye ka ranar alkiyama, Allah ya tsai da kai, me kake nufi da ka bada labari a majalisi malanta ko ya ƙara aure? Me yasa ka faɗa? Allah ya san zuciyarka, Allah ya san zuciyarka. Ya Ubangiji na faɗa ne saboda in ƙara inganta zumunci, ba sani ba su je su yi masa addu'a ta alheri. Haka ne Allah ya san zuciyarka, haka ne shi ne dalili. A'a, ka faɗa ne saboda ba shi ne kwanakin baya ya yi aure ba, yau shekara na da aurensa ta biyu yanzu ta uku ya ƙara, amma yanzu ka duba rigimar mutum waye, to an buɗe ƙofar ne kenan. Wata kofa ta wata magana, shi ya sa ka faɗa. So kake a ce ba malamtan ku shi ya ƙara aure watan shekarun jiya ba, yanzu ai ya ƙara wani auren, ka ga mutane da abin nan, ka duba sana'ar safa yaran shi. To ka buɗe kofar ne kake so, Allah ya san ne a zuciyarka. Me ya sa ka faɗa malamtan ku ya ƙara aure? Ina ruwanka? Me ya sa ka faɗa? Ba ku sani ba a majalisi wane zai aurar da Esther, ya tafi Dubai zai yi mata kayan ɗaki? Ba mu sani ba. Me yasa ka faɗa haka? Me yasa ka faɗa zai aurar da Isa, ya tafi Dubai ko China zai yi mata kayan ɗaki? Me yasa ka faɗa? Me yasa ka faɗa? Allah ya sani. So kake a ce a madalla kai wannan lalle mutumin kirki ne, yana kula da ƴaƴansa, ka duba lefan kayan abin nan, sai ya tafi Dubai domin ko China, ko kuma kana da baki to eh dan ya nuna ta ita kenan, dole wani abin da kake nufi. Allah zai tambaye ka me yasa ka faɗa, me yasa ka faɗa, me yasa ka faɗa? Wallahi sai an tambaye ka. A majalisi ba ku sani ba, wani ya gina sabon gida ya tare shekarun jiya, me yasa ka faɗa? Me yasa ka faɗa da ya tare a sabon gidansa? Me yasa ka faɗa? Me kake so su faɗa? Allah ya san me kake nufi. Shin so kake a yi zumunci, a je a yi ziyara, a yi masa addu'a, ko kuma kana nufin a faɗo ta maganan ne? Sai Allah ya tambaye ka duk abin da ka faɗa. Kar ka ɗauka kowane irin zance, kuma wannan shi ne dai zancenmu, ba shi ba ne? Ba ku sani ba, wane ya je ya sai abin nan, ya shiga sabuwar jam'iyya ya yi cikata? Me yasa ka faɗa da ya shiga sabuwar jam'iyya? Me kake nufi? Me kake so a ce? Ba shi ne jiya a wajen suwa na bayyana kuma ya? Me kake so a faɗa? Ba ku sani ba, wane ya sai a takara ya shiga abin nan, takarar local government ce faɗa? Takarar local government ba shi ne ake ce da abin nan din takara miliyan 57 ko miliyan 20? Idan sa miliyan 20 sai abin ta? Me kake so a faɗa? Duk zancen da kai sai Allah ya tambaye ka. Me yasa ka faɗa? Me manufarka? Me yasa ka faɗa? Iya ba shi ne zancen da muke yi ba? Akwai wani banda wannan? Su ne dai. To duk abin da za ka faɗa ka shirya ba wa Allah amsa. Ga dalilin me yasa na faɗa? Duk abin da ka faɗa sai Allah ya tambaye ka. Ma yalfizu min qawlin, duk abin da ka faɗa ma din nan ta gama komai sai an rubuta. Illa ladayhi raqibun atid, sai an rubuta ko a fili ko a boye. Ka kiyaye harshenka, za ka tara abin da za ka je a yi ma tambaya a gaban Allah gobe kiyama. Wallahi ko yanzu ma ka tara sai nawa ka tara? Duk abin da ka yi magana shekarun nan suna nan, kuma kowane sai an tambaye ka me yasa ka faɗi kaza, me kake nufi? Za ka faɗi abin da ba shi ba ne? Allah bai sani ba? Allah bai sani ba? Dole ka faɗi gaskiya a gaban Allah, ba za ka ɓoye masa ba. To wataƙila mu kiyaye gaba, mu nemi Allah ya yafe mana. Baya an yi maganganu babu adali kuma ana kai, wannan yana cikin fudulul kalam. Kar ku manta zance iri uku ne, akwai zancen da yake na maslaha na larura, dole sai an yi shi ba hana ka ba. Akwai zancen da yake shi ne wannan fudulul kalam, zancen da ba ka da bukatar ka yi shi. Me yasa za ka yi? Ina ruwanka? Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, da ya gina gida ina ruwanka? Hali ya samu ya gina, Allah ya albarka, shikenan. Allah ya sanya ma alheri. Iyakar abin da ya kamata ka faɗa kenan, sai ka rufe kofa. Da ya sai takara zai yi takarar siyasa, Allah ya taimaka, ya ga yana so ya yi ne, an gama ba ruwanka. Allah ya ba da sa'a, shikenan ka rufe bakinka. duk abin da ka kara akai an rubuta. In dai ba fatan alheri da addu'a kai ce Allah ya sa ya bada sa'a, Allah ya taimaka, shikenan ka ja bakin kai. Duk abin da ka faɗa sai an rubuta, sai an tambaye ka. Saboda haka muke yayi kawunan mu mu rage abin da zamu tsaya a gaban Allah a gobe kiyama. Ko yanzu ba mun tada da yawa, amma dai ne kokari kafin lokaci ya kure mana mu kyautata gaba, mu kiyaye kanmu daga yin abin da zai zama mana matsala a gobe alkiyama. Allah ya yafe mana kurakuranmu, Allah ya ba mu ikon mallakar harasanmu. Allah ta'ala abin da muka yi na kurakure Allah ya yafe mana, Allah ya ba mu ikon gyarawa, Allah ta'ala ya zauna da ƙasarmu lafiya, Allah ta'ala ya kare dukkan musulmi a ko ina ciki, fitintun da suke faruwa a Najeriya da ma ƙasashen waje, Allah ya zauna da ko ina lafiya. Musulmi a ko ina ciki Allah ya kare jininsu, Allah ya kare dukiyoyinsu, Allah ta'ala ya zauna da su lafiya. Waɗanda suke nufin wannan ƙasa tamu da shari, Allah mai da sharri su kansu. Ya Allah kaga halin da Najeriya take ciki, Allah muna buƙatar shugabanci na gari, ya Allah ka ba mu shugabanni na gari. Ya Allah ta'ala ka yafe mana kurakuranmu, Allah ta'ala kada ka kama mu da laifukanmu, ya Allah ka ba mu ainihin mafita daga halin da muke ciki, ya Allah. Ya Allah ka zaɓa mana shugabanni na ƙwarai, ya Ubangiji. Ya Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu, ya Allah. Ya Allah ka ba mu shugabanni waɗanda za su yi mana abin da yake na alkhairi, ya Allah ka ba mu shugabanni waɗanda ƙasa ke zuciyarsu ba aljihunsu ba. Ya Allah ta'ala ka shirya mana matasan maza da mata wannan gari namu na Kano, ka zauna da shi lafiya, Ubangiji ya ƙara mata albarka, ka yalwata mana shi arziki, ka ba mu albarka a ciki. Ya Allah ta'ala ka shirya mana zuriya, ya Allah ta'ala ka shirya mana halayenmu, ka ba mu ikon tuba, Allah ta'ala ka ba mu damana mai albarka, ya Ubangiji. Waɗanda suke dukkan bukatun alkhairi, ya Allah ka san su, ka biya musu, ya Allah. Abinda muke tsoro, ya Allah ka ba mu kariya, Allah ta'ala ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Duk wanda ɗan uwanmu da ba su lafiya, Allah ka ba mu lafiya baki ɗaya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa qumu ila salatikum warhamukum.